بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين يوم ما سوء البركة هي يوم مماتة لثورة الأمة نوانا غري وتغرم كنشوة أنا جهر كفنا لقوانا بابا مسلاة الجمعة نا جماعة إزالة البدع وإقامة السنة da kenan angon makera ko bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci. Ina mai farin ciki da haduwa da waɗannan kusaku a daidai wannan lokaci, wato sakaliyar la'asariya ko yammacin ranar Alhamis, wanda ya daidai da ranar 28 ga watan Shawwal. Jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda ya dace da 16 ga watan hudu shekara bature 2026. Ba dan komai ba, sai dan gabatar da nasiha ga junanmu a bisa munasaba ta yi wato aure na ɗaya daga cikin ƴan uwanmu da ƴar uwanmu, wanda insha Allah Allah ya kai mu gobe Juma'a za a ɗaura, wato Malam Kamal Salis, wanda aka fi sani da Keman kenan ko. Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure da za a ɗaura, tare da ainihin wato amaryarsa Malama Aminatu Isa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa a ƙulla arziki ya kuma sanya albarka a wannan alaka na zamantakewa da za su yi na aure, ya ba su zuri'a tayyiba, ya kuma yi wato sa ya zama wato alaka ne da za a kulla tun daga nan duniya ranar tashin alkiyama a gidan aljanna. Kamar yadda ɗaya daga cikin malamai na Sheikh Siraj Murtaza hafizahullahu warahahu ya gabatar cewa manyan malumanmu da aka gayyato domin su zo su yi mana wannan nasihar, ya hada da Associate Professor Kabir Muhammad Amin, wanda aka fi sani da Asgar ko Dr. Kabir Asgar, wanda Allah cikin kaddarawansa tunda aka ce za a yi wannan aure aka sanarwa malam cewa zai zo ya gabatar da wannan wa'azi, kuma ya ce insha Allahu za a zo, fa amma wa ma tasha'una illa in yasha Allahu rabbul alamin. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum insha Allah. Dan haka sai zan malam yana daga cikin waɗanda suke kula da jarabawa da ake yi na ɗalibai, wanda ake ainihin wato tantance su domin shiga makarantun jami'a, wato makarantun gaba da sakandire, wanda aka sani da jarabawar JAMB. To ga kuma jarabawan an fara shi a yau ɗin nan, da haka aka tura malam wani ƙasa ko wani gari domin ya je ya kula da ɗaliban da suke jarabawa a wannan garin. shi yasa malam ya zan ba shi a gari kusan tun kwana biyu ma ya riga ya bar garin, saboda su ne suke supervision, su ne suke kula da jarabawan dole su isa kafin ma yau da aka fara jarabawan. Don haka wannan shi ne babban uzurin da ya hana malam samun halartowa. To amma kamar yadda na ce, malaman da aka gayyato ba shi kaɗai ba ne, akwai babban malaminmu Sheikh Muhammad Sulaiman, wanda ga shi malam ya iso kamar yadda ake gani. Sosai dai tunda malam ya iso, ina jin za mu maida kwakwan ga mai shi, amma zan yi gabatarwa. Allah ya saka wa malam da alkhairi. To ni na zo in isar da saƙon malam da baya nan ne, kuma in saurari karatun malam da malam zai gabatar. Da haka ni ba wa'azi zan yi ba. A gurguje matashiyar da aka ce za a yi magana a kai insha Allahu kafin malam da zai mana jawabi ya fara, shi ne game da as-sidqu wal amal bihi, wato gaskiya da kuma tsayuwa akan gaskiya, ko kuma yin aiki da gaskiya. Insha Allahu zan yi kokari in yi bayani akan gabobi kamar guda biyar, kamar yadda nake, saboda ba ni ne mai wa'azi ba. Ina fatan kowane gaba minti ɗaya, kaga minti biyar ya ishe ni in yi gabatarwa. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Gaba na farko zan yi bayani game da ta'arifu sidiki. Idan aka ce as-sidiq, me ake nufi da shi insha Allah a takaice? Sannan gaba ta biyu zan yi bayani game da ahmiyatu sidiki wa madhu ahlihi, wato muhimmancin gaskiya da kuma yabo da aka yi wa ma'abota gaskiya. Allah ya sanya mu daga cikinsu. Gaba ta uku zan yi bayani game da tahqiqul amal bis-sidqi, ta yaya mutum zai rinka yin aiki da gaskiya, domin gaskiya daban, aiki da gaskiya kuma daban. To ta yaya mutum zai zama mai aiki da gaskiya? Gaba ta hudu ta kusa da ƙarshe insha Allah zan yi bayani game da wasu daga cikin samarat da malamai suka yi bayani akan as-sidqu fil amal. Idan mutum Allah ya taimake shi ya zama mai gaskiya kuma yake aiki da gaskiya, to menene irin wato sakamako da zai biyo bayan wannan gaskiya da yake yi kuma yake aiki da gaskiya? Menene irin alkhairai na ƴaƴan itace da zai samu tun daga nan duniya har zuwa ranar gobe alkiyama? Sannan gaba na ƙarshe insha Allah zan kawo wasu misalai aƙalla kamar guda biyu a takaice, wanda yake nuna abubuwan da muka bayyana a sama. Ina mai neman taimako da agaji daga Allah mahaliccinmu, Ubangijin gaskiya, wanda shi kanshi ya kira kanshi da ainihin wato al-haqqu. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Kamar yadda na yi bayani, idan aka ce as-sidq, malamai suka ce kalmomin da suka shahara a cikin mutane, idan ka ce za ka tsaya kai ta'arifin shi, wani lokacin sai kuma ka kasa fito da asalin ma'anar shi. Da haka idan ka faɗi kishiyan shi kawai, to yakan isar da saƙon menene hakikanin wannan ma'ana. Wato ana sanin ma'anar kalma bi bayani ziddihi, ta hanyar bayyana kishiyar wannan ainihin wato kalmar. Da haka kamar yadda muka ce as-sidq, abinda yake kishiyantar as-sidq shine al-kadhib, wato ƙarya. As-sidq gaskiya. To duk inda ka ainihin wato san me ake cewa ƙarya, to kishiyan ƙarya kawai shine gaskiya. Amma a gurguje malamai suka ce ana ainihin wato sakin wannan kalma, yutlaqu as-sidq ala ma yakunu min muwafaqati al-kalami, wato duk wani zance da ya dace lima huwa ala ardil waqi'i, ya dace da abin da ake gani a zahiri. Ka faɗi magana ya dace da abin da yake a zahiri, to wannan ya tabbata ainihin wato as-sidqu kenan, shine kawai gaskiya a takaice. Sannan kuma walau kana dalika bi hasabi intiqadi al-mutakallim faqad fa huwa min as-sadiqin, ko da a ce wannan gaskiyar ta ainihin wato tabbata daga aikin wanda yake faɗe, to wannan mutum ya zama mai gaskiya kenan. Da haka za mu iya cewa gaskiya yana bayyana a gaɓoɓi guda uku. Na farko ana iya faɗin gaskiya da harshe. To idan aka ce faɗin gaskiya da harshe baya tabbata sai in abin da harshe ya faɗi an gan shi haƙiƙa a zahiri. Alal misali a ce wannan waje masallaci ne, idan aka kalle shi sai kuma a ga cewa lallai masallacin ne, to sai a ce wanda ya ce masallacin nan ya faɗi gaskiya.
amma mutum yazo yake nan wajen kasuwa ne sai zan mu yanzu ba kasuwa muke gani ba to kun ga ba gaskiya ya fada ba daga wajibi abinda mutum zai fadi na gaskiya da harshe to sai ya tabbata a zahiri cewa wannan abin ne na farko kenan na biyu suka ce gaskiya yana bayyana a zuciya wato mutum ya kudirta wani abu na gaskiya to shi gaskiyar da mutum ya kudirta a zuciya shi kuma baya tabbata sai in mutum ya aikata shi a aikace shine al-jawarih yufaddiqu ma fil qalb gaboni su suke gaskata abin da yake zuciya daga nan ake gane hakikanin wanda ya imani da Allah kowa san al'amarin imani al'amari ne a zuciya ko to amma abin da kake aikatawa na zahiri shi yake tabbatarwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar mana da cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum Allah baya kallon suran halittarmu ko kuma jinin jikinmu abinda Allah yake dubawa shine ila qulubikum sai yake wa a'malikum zai duba zukatanku sannan kuma ya duba ayyukan da kuke aikatawa shin aikin da kake aikatawa ya gaskata abinda ke zuciyanka to ka tabbata mai imani ne bautan Allah da gaskiya amma idan abinda kake aikatawa a zahiri yana kishiyantar abinda ke zuciyanka to wannan babu gaskiya a cikin al'amarinka wannan shine abin da ya hallaka munafikai ba dan haka ba a zahiri duk wani aiki da ake yi na biyayyar Allah munafikai fa suna yi amma kokon zuciya ne yake karyata abinda ke aikatawa aikace da haka sai suka tabbata munafikai sai suka tabbata wanda Allah zai tabbatar da su a cikin wutar jahannama Allah ya sauka gaba na uku shine ainihin wato tabbatar da gaskiya a gabobin jiki shine aljawarih wanda ayyukan mutum shi yake tabbatar da wannan to shi wannan kuma shi yake tabbatar da abin da ake cewa al'amalu bis sirri aiki da gaskiya to da wannan kan takaitaccen bayanin sai mu ainihin wato fahimci cewa ashe gaskiya to yana da ainihin wato lawazim yana da abubuwan da suka lazimci tabbatar da shi duk yadda kake fadin gaskiya idan abin da kake fadi yana sabawa abin da ake gani a zahiri to ba a tabbatar da ainihin wato wannan gaskiyar sai in suna dace da juna sai in akwai wato infijani duk yadda mutum ake ganin shi ya kudirci gaskiya a zuciya idan abubuwan da gabobin shi ke aikatawa suna karyata zuciyar shi to wannan shi ma gaskiyar shi ba gaskiya bane haka ayyukanka ya zama yana aiki akan wannan gaskiyar harshe da kuma yanayin wato zuciya Allah ya sa mu dace gaba na biyu a gurguje shine menene muhimmancin wannan gaskiyar da kuma wani irin yabo Allah madaukakin sarki yayi wa masu ainihin wato gaskiya malamai suka ce shi ainihin muhimmancin gaskiya yana bayyana daga irin yadda Allah madaukakin sarki ya jinjina wa masu fadin gaskiya rubi kamar fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahzab da Allah yake lissafa wasu sifofi na bayinsa wanda ya musu kyakkyawan tanaji a ranar gobe alkiyama Allah yake innal muslimina sai yace wal muslimat yace wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat sai Allah ya biyo baya da ni sai yace was sadiqina was sadiqat mahalli shahid Allah ya ci gaba da lissafa sauran sifofin a ƙarshen aya sai Allah yace a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima bayin da suke da waɗannan sifofi to Allah ya yi musu tanajin wani irin gafara na musamman malamai suka ce duk wanda kaga Allah ya gafarta mishi to me gaskiya ne duk wanda bai da gaskiya Allah baya gafarta mishi sannan ka duba kafin a zo kan sifan gaskiya Allah ya gabatar da sallama mishi wato al-islam sannan imani al-iman sannan al-qunut ayyuwa akan abin da Allah yake so waɗannan ayyuka ne waɗanda suke cikin kudirin zuci da aikin gabobi amma abin da zai tabbatar maka da waɗannan guda uku shine gaskiya shi yasa aka biyo bayan su da ainihin wato kalmar cewa was-sadiqina was-sadiqat to kaga cewa da Allah yayi ya tattalan musu da gafara ta musamman sannan kuma da wani sakamako mai girma to wannan yana tabbatar da cewa lallai ashe gaskiya na da muhimmanci duk wanda ba shi da gaskiya to ba shi daga cikin wanda za su samu sakamako mai girma a wajen Allah madaukakin sarki. Sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wadanda kuka ba da imani da gaskiya, ittaqullaha, ku kiyayi dokokin Allah. At-taqwa shine imtithali bi awamirillah wajtinabi nawahi, mutum yayi kokari wajen yi wa Allah da'a duk abin da Allah ya umarce shi, sannan ya nisanci duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi niwa to hane shi. To wannan shine hakikanin ma'anan at-taqwa. Sai Allah yake to idan kuka yi taqwa ku tabbata da kun kasance tare da masu gaskiya, wa kunu ma'as sadiqin. A cikin wancan misali zamu buga daga karshe, zamu ji daga cikin sababin saukan wannan ayan insha Allah. Allah ya sa mu dace. Abu na uku, tahqiqul amal bis-sidq. Ta yaya aikin mutum zai gaskata cewa aiki ne da gaskiya? Ya za a yi mutum ya zan yana aiki da gaskiya? Suka ce yana daga cikin abubuwan da ke tabbatar da gaskiya wa bawa. Bawa ya zan ana ganin gaskiyar nan nashi a cikin ayyukansa. Kada ya zama kana kokarin nuna cewa kai ne gaskiya ne, amma a zahiri aikinka baya gaskata wannan gaskiyar nan naka. Shi yasa muka ga a cikin Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki yake bamu labarin Annabi Shu'aib, wani annabi daga cikin annabawan Allah. A lokacin da yaje yake kiran mutanen shi zuwa ga biyayyar Allah, zuwa ga zamowa mutanen kirki masu gaskiya, masu amana, masu cika ma'auni a harkan kasuwanci, daga ƙarshe da al'umman shi suka kibin wannan gaskiyar, me yace musu? Sai yace musu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Ku sani cewa fa ni din da nake kiran ku zuwa ga waɗannan kyawawan halayen, nake kiran ku zuwa ga jin Allah da tsayuwa akan dokokin Allah, ni karan kaina ba zan saba wa abin da nake kiran ku akan shi ba. Ashe kaga wannan yana nuna mutum ba zai ainihin wato tabbata akan gaskiyar shi ba sai aikin shi ya dace da gaskiyar da yake kira akai. Sai sau kaga Allah ya zargi waɗanda aikin su yake saba wa maganar su a cikin Al-Qur'ani. Allah yake ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, dan ne za ku rinka faɗin magana daban amma aikin ku kuma daban? Kai a matsayinka na wanda kake umarni da yin gaskiya amma kuma ba a ganin gaskiya a cikin naka aikin. Allah madaukakin sarki yake ata'muruna an-nasa bil birri, yanzu za ku rinka umarnin mutane ne su yi abu mai kyau, su yi wa Allah biyayya, su kusanci Allah, wa tansawna anfusakum, amma ku a aikace ba a ganin wannan umarnin da kuke yi wa mutane. Kaga wannan yake nuna ashe kenan duk yadda mutum yake ainihin wato faɗin gaskiya har yanzu ba zai zama mai gaskiya ba sai yayi aiki da wannan gaskiya. Da haka suke cewa to wai shin me ake son a fara gani tare da mutum ne? Shin a fara ganin ka kana faɗin gaskiya ne ko a fara ganin ka kana aikata gaskiya? Magana mafi ainihin wato inganci shine ka aikata gaskiya sannan sai ka kira mutane zuwa ga wannan gaskiya. Wannan shi zai nuna gaskiyan gaskiyan da kake a kan shi. Allah ya sa mu dace. Sannan malamai suka ce wannan aiki da gaskiya yana bayyana a ɗayan gaɓoɓi guda biyu. Na farko al'amalu wifqal ma'ayir shari'a al-islamiyya, aikinka ya zama ya dace da ma'aunin shari'a. Wato ba a gane mutum yana kan gaskiya sai abin da yake yi ya dace da abin da shari'a ta ce yayi. Domin shari'a da Allah madaukakin sarki ya saukar babu gaskiyar da ta kai shi. Ina fatan fahimta. To idan kana aiki a bisa ma'aunin shari'a to ka tabbata daga cikin masu gaskiya ke. Amma kai kana saba wa dokokin shari'a kuma kana kokarin nuna wa mutane cewa kai mutumin kirki ne, wannan gaskiyar ba zai taba zamowa gaskiya ba. Shi yasa kaga abu na farko da Allah madaukakin sarki yake son ya gani tare da bawa shine imani da Allah. Duk wanda bai yi imani da Allah ba, duk wani abu da zai aikata to ya riga ya zama rusashi. Shi yasa imani ko musulunci ko bin Allah shine matakin gaskiya na farko. Sannan sai ka ci gaba da bin duk abin da shari'a take. Inda shari'a take yinan sai kai wajen, inda shari'a take tsaya sai ka tsaya, inda shari'a take koma baya sai ku koma baya. Mun gane wannan da ke ko? Na biyu suka ce at-tawafuqu bayna al-batini wadh-dhahir, sannan sai ka iya gaskata abin da yake a sirri a zuciyanka da kuma abin da ka ga unka suke aikatawa na zahiri. Kamar yadda muka ce, daga nan ake tantance mumini da munafiki. Bambancin mumini da munafiki shine a boyen shi, abin da yake a boye to yana dacewa da zahiri, mumini kenan. Munafiki kuwa abin da yake a boye baya dacewa da abin da yake a zahiri. Shi yasa cikin wancan hadisin da Annabi ya bayyana alamomin munafiki, abu na farko da Annabi ya faɗa shine idza haddatha kadhaba, duk sanda zai yi magana ƙarya zai. Saboda tunda munafinci ya riga ya cika zuciyar shi, to ba zai yi ya taɓa yin gaskiya ba. Allah ka raba mu daga munafinci. Kaga wannan yake alamta mana shi daga cikin hadarin da mutum zai iya samun kansa idan ba shi cikin masu gaskiya, shine yana iya zamowa munafiki. Allah ya kyauta. To bayan wannan gaba na yi wato hudu shine samaratu sidiki fil amal, wani irin sakamako ake samu idan mutum ya zamo mai gaskiya a cikin ayyukansa. A saurara jama'a, wannan gaban jama'a yana daga cikin abin da zai ƙara fito mana da hasken wato wannan al'amari na gaskiya da kuma yin aiki da gaskiya. Daga cikin samara na yi wato gaskiya suka ce ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana tabbatar da mutum akan biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan waliktida'u bihi, da kuma koyi da shi, wa tahqiqul ubudiyyati lillah, da kuma gaskata mutum ya zama mai bautan Allah bauta na gaskiya. Wannan yana zamowa daga cikin sakamako na farko da mutum zai samu in ya zama daga cikin masu gaskiya. Ku dubi Abubakar bin Siddiq, wannan take da ake kiran shi da shi na as-siddiq, mai gaskiya. Kun san sakamakon abin da yasa ya same shi? Ba wai saboda gaskiya a kasuwanci bane ba, gaskata biyayyan shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da koyi da manzon Allah, da kuma sallama kanshi zuwa ga Allah a matsayin shi bawan Allah ne. Shi yasa Allah ya aiko daga saman bakwai yace Abubakar mai gaskiya ne. Da haka har duniya ta nade, wannan take na siddiqiyya ya tabbata ga Abubakar. Kaga ashe wannan ya nuna kai ma gaskiya na farko da ake son ka haƙaƙa shine gaskiya tsakaninka da mahalicinka, wajen ka bi shi ka ainihin sallama mishi, kuma ka bi waɗanda ya aiko a matsayin manzanni da yake su koya maka yadda za su bauta mishi. Wannan shine samara na farko, zai tabbatar maka da ingancin aƙidarka, ya tabbatar maka da ingancin imaninka, kuma ka tabbata musulmi na ƙwarai. Allah ka samu da shi. Na biyu daga cikin sakamako kyakkyawa da duk wanda yake mai gaskiya yake samu shine husnul khatima fi dunya. Duk wanda yake da gaskiya wallahi yana yin kyakkyawan cikawa. Ba za ka taɓa ganin wani mutum mai gaskiya yayi mummunan ƙarshe ba. Muhalun anis-sadiqi, idan mutum mai gaskiya ne to Allah madaukakin sarki yana tabbatar mishi da kyakkyawan ƙarshe. Shi yasa kaga annabawa su ne a karan farko a cikin ainihin wato sahun masu gaskiya. Babu wani annabi face sai da ya zan ya yi kyakkyawan ƙarshe, dama su ma'asumai ne. To waɗanda suka yi koyi da su, ka dubi zamanin a irin rayuwar sahabban manzon Allah, yadda duk gabaki ɗayansu suka yi kyakkyawan ƙarshe saboda gaskata imaninsu da Allah madaukakin sarki. To bayan kyakkyawan ƙarshe, sannan kuma mutum yana samun wato al-masirul khairi fil akhirah, zaka samu mafi kyawun makoma a ranar lahira, shine aljanna. Aljanna jama'a gida ne na masu gaskiya. Duk wanda ka gani a cikin aljanna mai gaskiya ne, wallahi wanda ba shi da gaskiya ba zai shiga aljanna ba. To ka koga koda wannan kadai ka sani a matsayin sakamako da mai gaskiya ke samu, ya ishe ka ka zama mai gaskiya a kan shi. Domin ba wanda yake son a ce an wayi gari gobe alkiyama an neme shi aljanna ba a gan shi ba. Don duk wanda ba a gan shi aljanna ba yana ina? yana huta Allah ka tsare mu daga shiga huta to daga cikin abin da zai saukaka maka shiga aljanna shine ka zanne gaskiya Allah ka sa mu dace na gaba suka ce istish'aru muraqabati Allah fi sirri wal alani duk wanda yake da gaskiya to a koje yaushe yana fadake cewa Allah na ganin shi a sarari ne ko a goye dan haka abin da yake yi a bainan jama'a baya sabawa abin da yake yi in yake banta shi kare saboda yana da gaskiya abin da yake yi don Allah yake yi baya yi don mutane dan haka in yana kebe shi kadai ba zai sabawa Allah ba irin yadda ba zai sabawa Allah a cikin jama'a ba yanzu yadda muke zaunan nan jama'a akwai wanda a cikin mu zai iya tashi yi wani aiki na saban Allah Allah ya kyauta misali kama a ce mutum ya kama hannun wata wadda ba muharrama shi ba ba matar shi ba ya kama rungumanta zai yi yayi shi a bainan jama'a ba zai yi ba ko to kamar yadda ba zai yi a gaban jama'a ba ko wallahi koda ya ke banta shi kadai da yarinya a cikin daki nan ma ba zai yi ba me yasa saboda ya gaskata zuciyar shi tsakanin shi da Allah Allah da yake jin tsoro a sarari ya san yana tare da shi a goye dan haka bambanci tsakanin boyen shi da sararin shi wajen biyayyar Allah babu amma wanda ba shi da gaskiya shine a bainan jama'a zai nuna shi mutumin kirki ne amma in ya fake daga idan jama'a zai iya yin masha'an shi Allah ya kyauta sannan mu dubi alaƙar mu ma yanzu yaya alaƙar mu wajen abinda muke yi a bayyane da abinda muke yi a boye daga nan zaka gane kana cikin masu gaskiya ko ba ka a cikin su abu na gaba suka ce as-sana'u 'ala as-sadiqatil mala'i al'a ana samun kyakkyawan yabo na duk wani mai gaskiya a cikin tarin halittu mafiya daukaka sune mala'iku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana da cewa idan mutum ya zama mai gaskiya gaskiya na hakika tsakanin shi da Allah sai Allah ya tara mala'iku gaba daya sai ya ambace ka a cikin mala'iku mala'iku su ta mamaki su ce ya Allah waye wannan ne sai Allah ya ce wani bawa ne wanda ya gaskata wato bautan shi zuwa gare ni da haka ni Allah na yarda da shi kuma mala'iku ku yarda da shi daga nan ne manzon Allah ya ce sai Allah ya umarci mala'ika Jibril ya sa sauran mala'iku duk su kaunace shi daga nan sai a sauko da kaunan shi a cikin bayin Allah shi yasa zaka ga duk mutanen kirki bayin Allah suna kaunan su me yasa saboda suna gaskata bayyanan su da boyen su tsakanin su da Allah to in zama irin su kai ma ka zama irin su jama'a ana fahimta ko sannan abu na gaba suka ce ziyadatul iman duk wanda yake da gaskiya to Allah na ƙara mishi imani idan ko imanin ka na ƙaruwa to wannan alama ce daga cikin alamomin da yake tabbatar da cewa makomanka shine gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin mazuwa aljanna sannan wa zuhurihi ala wajhi sahibi fuskan mai gaskiya yana yin wani irin haske da kyalli wanda duk wanda ba shi da gaskiya baya irin wannan hasken zaka ga yana cikin wani irin annuri da annashuwa wanda mara gaskiya ba shi da irin wannan annuri da annashuwa shi yasa koda a zahiri idan ka ga fuskan musulmi da fuskan wanda ba musulmi ba ana ganin bambanci haka ne ko ba haka bane to daga nan zaka gane muhimmancin gaskiya ga wanda yake yi da kuma yini wato wanda baya yi abu na yini wato gaba suka ce idan mutum ya zama yana da gaskiya a duk inda yake zaka ga yana da farin jini a wajen mutane haka ne ko ba haka bane yanzu dukkan mu nan muna son mu yi mu'amala da mutumin da muka san mai gaskiya ne haka ne ko ba haka bane to amma ka tambaye kanka kai mai irin wannan gaskiyar ne idan ka je kasuwa kana son kai siyayya a wajen mai gaskiya idan zaka bada ajiya kana son ka ba mai gaskiya idan zaka bada amana kana son ka ba mai gaskiya duk inda mai gaskiya yake to mutane na kaunan shi wannan na daga cikin kyakkyawan sakamako na masu yin gaskiya na ainihin wato gaba shine duk wanda ya kasance mai gaskiya to Allah na sauƙaƙa mishi al'amarin shi gaba daya taisirul umur al'amarin shi duka zai zama yana yin sauki duk abin da ya tunkara wallahi sai ya gan shi zai sauki har mutane su rinka mamaki wai wane ya aka yi yake ci gaba ne a rayuwar shi saboda yayi riko ne da gaskiya kuma an fahimta ko abu na karshe a wannan gaba shine mai gaskiya yana samun natsuwar zuciya idan mutum yana da gaskiya ko za ka ga ba shi da ainihin wato fargaba a kan duk abin da ainihin wato za a kama shi a kai ko da an kala mishi wani sharri wallahi za ka gan shi cikin natsuwa za ka gan shi cikin kwanciyar hankali dan ya san shi ne gaskiya ne amma idan ka ga mutum yana cikin yawan tashin hankali alaman ba shi da gaskiya ne Allah ya kyauta dan kuma masu albarka waɗannan abubuwan da muka ambata da misalansu to ina son fitan mana da su a cikin wasu kissoshi guda biyu wanda da shi zan ƙara shi insha Allah a cikin sauran mintuna na guda biyu na farko malamai sun ba da kissa na al-Imam Shafi'i wasu malamai kuma suka ce al-Imam Bukhari ne wasu kuma suka ce wani dai bawan Allah ne daga cikin magabata ala ayyati hali ko ma wane ne darasin da ke cikin kissar shine abun lura aka ce a lokacin yana yaro karami bai wuce shekara 12 ba idan aka ce yaro dan shekara 12 yana ganin kaman dan JS1 kenan ko in ya gama primary to me ya faru aka ce a lokacin da zai tafi makaranta koyan ilimi sai mahaifiyar shi ta bashi guzuri na kuɗi a irin wancan zamanin wanda wasu malamai suka ce dinari 60 wasu suka ce dinari 90 wasu kuma suka ce a dirhami ne 400 to ko ma wanne ne a cikin guda ukun nan idan ka canza wannan kuɗin a irin kuɗin da muke amfani da shi a Najeriya a yau idan ka ɗauki dinari 90 a yanzu malaman kiyasi na kuɗi suna cewa rubu'u dinar kusan 200,000 ne da 20 da wani abu to kaga in ka ninka shi sau 90 kusan miliyan 20 kenan fa shine aka bashi a matsayin guzuri idan ka ɗauki dinari 60 to kusan miliyan 10 ne da wani abu in ma ka ɗauki mafi karanci da suka ce dirhami 400 kamar miliyan 5 to ko da mu ɗauki miliyan 5 ɗin ba shine mafi karanci ba a ce a ba yaro ɗan makaranta da zai je boarding school JS1 a bashi guzurin miliyan 500 ko a yau ɗin nan kuɗi ne masu yawa haka ne ko ba haka ba da haka yaron sai ya naɗe wannan kuɗin sai ya zura shi a cikin aljihun shi ya zo zai fita kofar gida aka ce sai ya koma ya rungumi mahaifiyar shi ya ce ya umma ausini mama ki mun wasiya ta ce alaika bisidik ina maka wasiya da ka riƙe gaskiya haiku makun a duk inda kake yaron sai ya riƙe wannan wasiya da ya je ya hau abin hawa a kan hanya sai Allah ya jarabce su barayi sai suka tare su a kan hanya ko ka ce yan fashi ko ka ce kidnapper ko bandit ko ma wane ne sai aka tare su aka sauke mutanen gaba daya daga kan abin hawa aka yi ta caje su ana karban kudin hannunsu to shi kasance yaro ne karami sai ba a ma damu da shi ba sai da aka gama karban dukiya a hannun duka fasinjojin wannan abin hawa sai aka kalli yaron aka ce kai kuma kana tare da waye yace ni kadai ne ha ba babanka a cikin su yace babu mahaifiyarka ba ce tana gida to kai ina za ka yace makaranta yace ka gane mu sai kwarai mu su waye ce barayi to kana da kudi sai yace kwarai ina da kudi sai suka dauka yaran ta yake yi da haka sai suka rabu da shi da suka je suka kifar da sakon zuwa ga ogansu babba sai ogan ya ce kun tabbata kun karbi komai a hannunsu sai suka ce kwarai amma akwai wani dan yaro ya ce shi ba shi tare da iyayen shi shi kadai ne muka rabu da shi dan mun tambaye shi yana da kuɗi yake ya ce ku je ku kira min yaron sai aka zo da wannan dan yaron gaban oga kwata-kwata kenan ko ya ce kai yaro ina za ka yi ce makaranta kai da waye ya ce ni kadai baka san mutanen nan ba ya ce a ta sha kawai muka haɗu da su ya ce to kana da kuɗi a hannu ya ce eh nawa ya ce miliyan 5 da Allah mai kuke tunani sai shi ma ogan ya ce kai yaro kana da miliyan 5 ya ce kwarai ya ce ina suke wallahi sai sa hannu a aljihu sai ya zaro kuɗin sai ogan ya karɓa yana cike da mamaki ya fito da kuɗin ya tsaya ya kirga ya ga cif-cif miliyan 5 sai ce yaro baka san kuɗin da za mu raba ka da shi ba ne ya ce to na sani mana gashi kun karɓa na sauran ya ce to me ya sa baka yi ƙaryan cewa ba kuɗi a hannunka ba ko kuma ka fito da kaɗan ka ɓoye sauran ya ce wallahi abin da ya sa mahaifiyata ce ta yi min wasiya ta ce duk inda na je in tabbatar da cewa na yi gaskiya ban yi ƙarya ba da haka idan nake muku ba ku da nuna nayi ƙarya idan na rage a ciki nan ma nayi ƙarya ni kuma ina jin tsoron kada in saba wa mahaifiyata aka ce fadin wannan magana ke da wuya kawai sai aka ga shugaban barayin nan sai fara zubar da hawaye a idan shi yace o jama'a ga yaro karami yayi wa mahaifiyar shi alƙawarin zai rike amana kuma zai yi gaskiya yace amma ni kaso na da ni na kasa rike wa Allah alƙawari in ki yin saban Allah kun san wannan dalilin gaskiyan yaron nan shi yasa wannan barawon ya tuba yace daga yau na daina wannan aikin sata ya tara yaran shi duka yace to ni ina shaida muku tsakani na da Allah na bar wannan aikin kuma ina ba ku shawara duk ku tuba suka ce oga ka tuba bare mu su ma duk sai suka tuba suka maida wa kowa kudin shi sannan kuma daga ranan ba su kara yin sata ba jama'a me ya kai ga wannan sakamakon gaskiya shin mu muna da irin wannan gaskiya na ɗaya kenan na biyu wannan sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama na san malamai sun karantar da mu hadisi shine Ka'abu dan Malik Allah ya kara mushi yadda hadisi ne mai tsawo amma zan takaita mana insha Allah yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mu cewa za a fita wani yaki yakin da aka fi sani da ghazwatu tabuk malaman tarihi suka ce shine yaki na karshe da manzon Allah ya yi a rayuwar shi bayan wannan yakin annabi bai kara fita wannan wani yaki ba har ya koma ga Allah to yakin saboda tsananin yanayi da ake a zamanin da kuma inda za a je da waɗanda za a fuskanta aka ce tunda ake manzon Allah in za a tafi yaki sai ya ɗan yi jirwaye mai kaman wanka baya fitowa ƙarara amma wannan yakin ƙarara annabi ya ce musu ga inda za a je ga kuma irin makiyan da za a fuskanta sahabbai a lokacin suka yi ta shiri saboda sun ji irin inda za a je kamar misali yanzu ne a ce an shirya za a je sanjisa kaga kowa zai shiri na musamman ko aha to me ya faru Ka'abu ya ce wallahi a wannan lokacin ina daga cikin waɗanda suka fi kowa samun wadata da dukiya da zan iya siyan duk makamin da ake bukata yace a lokacin ne ma na taba hada rokan yaki guda biyu abin hawa kenan bai taba samun abin hawa guda biyu ba sai a wannan yakin yace me ya faru aka zo ana gobe za a tafi jibi za a tafi yace amma ban shirya komai ba mutane na ta shiri ni kuma ina ta kai komo har zuwa ranar da za a fita yakin yace sai na tafi kaman zan je in shirya sai kuma in ji kasala yace akan ido na manzon Allah da sojoji gaba ɗaya suka tafi yace amma ni ban fita ba aka je wannan yakin sai da aka shiga tsakiyar yakin yace abun mamaki mutanen da suka je wannan yakin suna da yawa malaman tarihi sun ce an fi 10,000 wasu malamai suka ce wace maganar 10,000 30,000 ne doki da aka tafi da su sune 10,000 da haka manzon da haka tunanin kowa shine yawan mutane ba ma za a gane waye bai je ba Ka'abu yace amma ana tsakiyar yakin kawai sai annabi yace jama'a wai ina Ka'abu ne ban gan shi ba haka ce manzon Allah ya san waye Ka'abu saboda irin yadda manzon Allah ke jinjina wa Ka'abu duk abin da manzon Allah ke so zai gaya wa Ka'abu ya aikata shi amma yau Ka'abu ya biyewa san zuciya da je wannan yakin ba yace sai labari ya iske ni cewa ga manzon Allah zai dawo an gama wannan yakin an yi kwanaki yace sai hankali na ya tashi na fara tunanin da me zan fuskanci manzon Allah a lokacin da aka fita yakin yace da na fito cikin gari wallahi sai na ga ba waɗanda suke iri na a cikin mutanen gari daga munafukai sai an iska sai lalatattu yace ni da kaina sai da na ji kunya ya aka yi na bar kaina a cikin irin waɗannan mutanen kamar a ce mutum ya samu kanshi a cikin lalatattun mutane irin su masussuka da su zazzaki kaga addini ya lalace jama'a an fahimta ko me zai faru Ka'abu ya ce wallahi kwatsam sai aka ce ga manzon Allah ya dawo gari to dama in manzon Allah ya dawo gari daga tafiya musamman yaki masallaci yake fara shiga sai mutane su zo su ta gaishe shi mutanen da suka ci zuwa wannan yakin su 80 ne da wani abu suka yi ta zuwa suna ba wa manzon Allah uzuri na ƙarya duk wanda ya bada uzuri sai annabi ya ce to inda gaske shi Allah ya taimaka je ka yace lokacin da na zo ni manzon Allah ya kalle ni ya girgiza kai sai ya tsida kai ya kauda kanshi daga kalluna yace manzon Allah yayi murmushi murmushi na wanda yake cike da bakin ciki da jin haushi yace daga nan na san na shiga uku yace amma wallahi ni na sani mutum ne mai fasaha saboda yana daga cikin mawaka a wannan zamanin duk wanda kaje aka ce yana waka a cikin Larabawa ba karamin fasaha gare shi ba yace na shirya maganar da in na ga yawa manzon Allah wallahi ba yadda manzon Allah zai iya kama ni yace amma na san in ma nayi ƙarya Allah zai tona a cikin ina da nazo na tsuguna a gaban manzon Allah na kasa daga kaina manzon Allah yace kabu nace na'am ya manzon Allah kai ko me yasa baka ji ni yakin nan ba yace ne shuru can sai nace ya manzon Allah wallahi inda a gaban wani nake ba kai ba zan shirya mishi maganar da na san dole ya mun guje yace amma na san in na shirya maka ƙarya wallahi Allah zai tona asirina da haka in fito maka karara ba abin da ya hana ni sai lalaci yace manzon Allah yana ji sai girgiza kai yace jama'a ku saurara kun ga wannan mutumin ya faɗi gaskiya ba kaman sauran ba ashe sauran ma manzon Allah ya san ƙarya suke yi da haka sai manzon Allah ya ce tashi a gabana sai manzon Allah ya ce jama'a ku ji ku saurara daga yau kada wanda ya ƙara mishi magana su daga nan aka fara ɗauka hukunci mai tsauri a kansu kabu ya ce da na juya baya ina tafiya sai mutane suka biyo ni suna cewa haba kabu ya kai mu kanka irin wannan damage ga mutane sun ta bada uzuri annabi ya yi musu addu'a kai ma madadin ka bada uzuri annabi ya maka addu'a ya ce sai da na ji kamar in koma in ƙaryata kaina amma sai na ce kuna nufin duk waɗanda suka zo ba wanda ya faɗi irin gaskiyar da na faɗi suka ce akwai wasu takarkaru irin ka guda biyu yace dawa dawa na ɗaya suka ce akwai Murara ɗan Arrabe na biyu akwai Hilalu ɗan Umayya yace sai na ji suka faɗi wasu mutanen kirki guda biyu yace da na ji akwai abokan tafiya iri na sai na ce wallahi ba zan koma in ƙaryata kaina ba sai na yarda da abinda Allah ya hukunta mu Allah ya kawo mun mafita yace haka muka kwana ɗaya biyu uku har kwanaki 40 ba wanda yake mana magana akwai abubuwa da yawa da ya bada labari amma saboda lokaci bari mu je gaba ƙarshe me ya faru daga ƙarshe manzon Allah ya aiko yace har matansu su ƙaurace musu su bar gidajen kawu yace na ce wa matana ta koma gidansu har sai Allah ya hukunci a kanmu a lokacin da Allah ya tashi kawo musu mafita yace da asuba sai na ji wani ya fito a guje yana kwana mun gidu yana abshir ya ka'ab albishir ya kai ka'abu yace ina jin wannan kururuwar sai na faɗi ne wa Allah sujuda na san Allah ya kawo mana mafita ne yace sai aka zo aka ce manzon Allah ya ce a gaya maka Allah ya karɓi tubanka yace sai na zo wajen manzon Allah da asusuba da na zo sai na ce ya manzon Allah wannan gafaran daga gare ka ne ko daga Allah yace daga Allah ne yace na ga fuskar manzon Allah yana cike da annuri manzon Allah sai yace kabu Allah ya tsiratar da kai saboda gaskiyanka ne yace haka waɗannan abokan nan naka kun san ɗaya daga cikinsu malamai suka ce murnan wannan wato gafaran da Allah ya musu da ya faɗi yawa Allah sujuda daga nan ya mutu Allah ya ɗauki rayuwar shi shine Hilalu ɗan Umayya Allah ya ƙara mishi yadda to menene abun muhalli shayi kabu ya samu mafita ko bai samu mafita ba sakamakon ne jama'a to daga nan sai Allah ya saukar da wancan ayar da muka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin kabu ya ce wallahi na samu wannan daukakan ne saboda gaskiya ko to har in koma ga Allah ba zan ƙara yin ƙarya ba ko da inda ya kamata in yi ƙarya ne daga ranar aka ce ko bai ƙara yin ƙarya ba wannan shine irin sakamako da yake ga masu gaskiya da kuma suka tsayo akan gaskiya in wa masu albarka ayi hakuri kamar yadda nake ni zan gabatar da malami da haka zan tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abubuwan da na ambata Allah ya gafarta mana kurakuraina za mu ayi niwa su saurari malaman mu da za su yi mana nasiha da jan hankali wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.